Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da barkanku da wayewar gari Muhammad Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin ciki kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya yau litinin 15 ga watan mayu shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labaran duniya
da alamar sai an tafi zage na biyu a zaben shugaban kasar Turkiya bayan da aka kasa samun wanda ya ci kuri'u masu rinjaye Iran ta kirayi jakadan kasar Iraki domin nuna rashin amincewa da kasancewar kungiyoyin ƴan adawa kasar Iran a wani biki a hukumanci a yankin Kurdawa na Iraki mai cin gashin kansa jami'in adawa biyu masu rajin kare demokuraɗiyya sun samu gagarumar nasara a jiya Lahadi a babban zaben kasar Thailand
to a Najeriya kuwa wani rikici kan wata masarauta a jihar Taraba yayi sanadin salawantar rayuka da gidaje da dama a jihar
lalle an samu rikici tsakanin al'ummomin wurkunawa da kuma Karinjawa dake karamar hukumar Karim Lamido nan jihar Taraba zuwa yanzu dai muna labarin gidaje da dama an kokona su kuma akwai matasa guda biyu da nake da tabbacin labarin su ma an kashe su ta wannan rigingimin sarautan
A jamhuriyar Niger kuwa kungiyar direbobin motocin dakon kifi na jihar Difa dake safarar kifin zuwa wasu jihohin Najeriya ta fara wani yajin aiki na tsawon mako guda to ko me yayi zafi
dan muna kansan matsaloli da dama game da hanya zamu zo mu iske da muke bada da rijiya wata ran a ce wannan sai mun bada da rijiya uku gaskiya muna da matsala ko a Najeriya ma muna matsala nan da wannan
za ku ji dukkan waɗannan rahotanni da kuma shirin ciki da gaskiya wanda Sarfil Hashim Gumel zai gabatar mana to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukuna
jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya da alamar sai an tafi zage na biya zaben shugaban kasar Turkiya bayan da aka kasa samun wanda ya ci kuri'u masu rinjaye tsakanin shugaba Recep Tayyip Erdogan da abokin hamayyarsa Kemal Kılıçdaroğlu a zaben da aka gudanar a jiya Lahadi ko da yake Erdogan mai shekaru 69 wanda ya shafa shekaru 20 kan karagan mulki kuma shine shugaban kasar da yafi dadewa kan karagan mulki ya taka rawar gani fiye da yadda ake zato bayan da aka kirga sama da kashi 96 cikin 100 na akwatin zaben Erdogan yana kan gaba da kashi 49.44 cikin 100 na kuri'un yayin da Kılıçdaroğlu ya samu kashi 44.86 cikin 100 a cewar kamfanin dillancin labarai na Anadolu hukumar zaben kasar ta ce babu tabbas ko za a je zage na biyu a zaben domin har yanzu akwai bukata a kirga mafi yawan kuri'u daga waɗanda suka isa kada kuri'a miliyan 3.4 da ke zaune a ƙasashen ƙetare da alamar wata yarjejeniya na tsagaita wuta mara tabbas wadda aka cimma tsakanin sojojin Isra'ila da masu fafutuka a zirin Gaza jiya Lahadi tana aiki bayan wata arangama ta kwanaki 5 da ta yi sanadin mutuwar Falasɗinawa 33 da kuma mutane 2 a Isra'ila a wani al'amari wanda ya jarraba tsada tasirin yarjejeniyar da wuri mayakan Falasɗinawa sun harba wani makamin roka da ya faɗo a wani buɗaɗɗen wuri da ke kudancin Isra'ila da yammacin jiya Lahadi kafofin yaɗa labaran Falasɗina sun ce kuskuren na'ura ne ya haifar da harba makamin yayin da mayakan ke ƙoƙarin kwance makamin rokar Isra'ila ta mayar da martani ta wajen buɗe wuta da tankokin yaƙi akan wasu sansanonin soja biyu na ƙungiyar Hamas da ke mulkin Gaza. Hamas ba ta shiga wannan faɗa na baya-bayan nan ba, amma Isra'ila ta ce tana ganin laifin ƙungiyar kan wutar da ake buɗewa daga yankin. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky zai kai wata ziyarar bazata a birnin Paris domin tattauna da shugaban Faransa Emmanuel Macron da daren jiya Lahadi. Yana mai faɗaɗa wannan ziyarar Turai da zai yi tare da yada zango a wurare da dama wadda ta sa an masa sabbin alƙawura na tallafin soji yayin da ƙasarsa ke wani shiri na mayar da martani kan dakarun Rasha masu mamaya. Ofishin shugaba Macron ne ya shela abin da ya shafi yada zango a Paris a wannan tafiya ta Zelensky kuma tuni Faransa ta tura wani jirgin sama ya ɗauko Zelensky a Jamus inda ya gana da shugaba Olaf Scholz da safiyar jiya Lahadi. Za kuma su tattauna game da bukatun Ukraine da ta fuskar soji da kuma na jin kai da kuma batun maido da zaman lafiya na tsawon lokaci a Turai, inji ofishin Macron.
Tunan ba da Juma'a ba Hafiz zai sake dawowa da karshen labaran duniyar, amma kafin nan bar mu duba wannan rahoto. Akalla mutum hudu ne ake fargabar sun rasa rayukansu, kana wasu da dama sun jikkata baya ga gidaje da aka kona wani rikici da ya barke a karamin hukumar Karim Lamida da ke jihar Taraba Najeriya. Rikicin ya samu asali ne akan wanda zai gaji wata sarautar gargajiya a karamin hukumar bayan mutuwar sarkin garin, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Lado Salisu Garbi ya aika mana.
Lamarin rikici kan sarautar gargajiyar da ya faru ne tsakanin kabilu guda biyu mazauna yankin Karim Lamido a jihar Taraban, kabilun Karimjo da kuma kabilun Wurkun wadda suke zaune a wannan yankin. Bayan rasuwar sarkin Karim Lamido da daga bisani gwamnatin jihar ta ba ma dan sarkin Karim Lamido sarautar, inda gwamnatin jihar ta ba shi sanda mai daraja ta biyu a jihar Taraban. Lamarin da ya sanya ɗaya bangaren Karimawa da ke Karim Lamido suka ce ba za ta sabo bindiga a ruwa. Alhaji Tanko Bombo Andami wadda ke zama ɗaya daga cikin yankin Wurkuna da aka ba wa sarautar Karim Lamido a jihar Taraban, wadda ne masa tambaya ko wani hali yankin Karim Lamido ke ciki a daidai wannan lokaci.
Karim Lamido dai ba zaman lafiya, mutane sai cika ana gudun hijira, gidan sarki ya cika makil da maza da mata da yara.
Waɗanda suka hana sarki ya shiga kore, wanda suke son sarki ya shiga,
a'a waɗanda suke so sarki ya shiga ba dalili, Karim da sun bi sun kokkone gidajen Wurkunawa. Wallahi ko na muka hana mutane mu, muka ce kar su yi, domin shi masarautar ai namu ne, sarkin ai namu ne, in mun kone garin to wa zai yi mulka.
To su ma na su bangaren Karimawa a yankin Karim Lamido a jihar Taraban. Na tattauna da Markus Kantan da ke zama sarkin garin Monde a yankin Karim Lamido da ke jihar Taraban, wadda ya ce
mun sarakuna Karim da muna tare, dukkan muka yi abin tarayya tare, har muka kawo shi har cikin fada, to muna cikin fada sai mun siyan bangar sun zo kawai suka fara da so sun sai rike shi ya saka ni shi da yara mu, sai na sai suka harbi don su yara mu ai kisa.
Yanzu to a bangaren yaran kamar mutane nawa kake gani aka kashe misali? Su ma dai irin dinan yan sandan jihar Taraban sun tabbatar da akwai wannan al'amari, lamarin da ya janyo rasa rai sama da hudu da kuma kona dukiyoyi haɗe ma da gidaje fiye da 60 waɗanda rikicin ya yi sanadiyar lalacewarsu. Kamar dai yadda kakakin rundunar yan sandan jihar Taraban SP Usman Abdullahi ya shaida mun cewar
lalle an samu rikici tsakanin al'ummomin Wurkunawa da kuma Karimjawa da ke karamar hukumar Karim Lamido nan jihar Taraba. Zuwa yanzu dai muna labarin gidaje dama an kokona su, kuma akwai matasa guda biyu da nake da tabbacin labarin su ma an kashe su ta wannan digingimin sarautar. To dai zuwa safiyar nan rundunar yan sanda jihar Taraba ta dauki matakin mai tsanani, karin yawan dakarun yan sanda da kuma yiwuwan haɗin gwiwan sojoji a wannan yankin domin a kwantar da tarzoma, a hana yaduwan wannan abu zuwa wasu na wannan karamar hukumar.
To ko mutane nawa ne suka rasa rayukansu sakamakon akwai wannan rikicin? Tambayar kenan da na yi wa shugaban riko na karamar hukumar Karim Lamido a jihar Taraban, Honorable Barista Shehu Bibos, wadda ya ce
mutane dai yanzu kan dai mutane hudu, mutane guda hudu, Karimjo uku, Wurkun daya. Akwai waɗanda kuma sun jikata suna asibiti kuma suna karɓi jinya. Babban damuwar shi ne mutane da yawa sun bar gidajensu sun sauka inda ba gidansu ba, kuma gashi damina ya zo zai zama da wahala su samu rayuwa kamar da sun saba.
Wannan rikicin dai ya biyo bayan rasuwar da sarkin Karim Lamido ya yi, daga bisani kuwa gwamnatin jihar Taraban ta baiwa ɗansa a matsayin gadon gidan, wadda kuwa a bangaren kabilar Wurkunawa suka fito. Su kuwa Karimawa na yankin Karim Lamido suka ce ba za ta sabo bindiga a ruwa, lamarin da ya haifar da wannan turmutsin, har kuwa aka yi asarar rayuka hudu haɗe ma da dukiyoyi da kuma kona gidaje sama da 60. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Jiya Lahadi, kafafen yaɗa labaran ƙasar Iran sun rawaito cewa Iran ta kirayi jakadan ƙasar Iraki domin nuna rashin amincewa da kasancewar ƙungiyoyin 'yan adawa ƙasar Iran a wani biki a hukumance a yankin Kurdawa na Iraki mai cin gashin kansa. Kamfanin dillancin labaran ISNE ya nakalto daga ma'aikatar harkokin wajen kasar cewa a Yengana wata rana Asabar. Iran ta bayyana rashin amincewarta da gayyatar kungiyoyin ƴan awaren a wajen bikin, wanda ya saba wa yarjejeniyar tsaro da aka cimma a baya-bayan nan tsakanin jamhuriyar ta musulunci da Iraki. Iran tana amfani da kalmar kungiyar ƴan aware wajen bayyana kungiyoyi daban-daban na Kurdawa masu adawa da gwamnatin Iran da kuma daukar su a matsayin kungiyoyin ƴan ta'adda. Yankin Kurdistan mai cin gashin kansa a Iraki na da zangogi da sansanonin mayaka a lunguna waɗanda wasu kungiyoyi da dama na Kurdawan Iran ke gudanar da su, waɗanda Iran ɗin ke zargin su da biyan bukatun ƙasashen yammacin duniya ko Isra'ila a baya. Daga ƙarshe, jam'iyyun adawa biyu masu rajin kare demokuraɗiyya sun samu gagarumin nasara a jiya Lahadi a babban zaben ƙasar Thailand, yayin da miliyoyin mutane suka kada ƙuri'unsu kan wanda ya kamata ya jagoranci gwamnatin ƙasar. Yayin da aka kirga sama da kashi 99 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada da sanyin safiyar yau Litinin ɗin nan, hukumar zaben ƙasar ta yi hasashen jam'iyyar Move Forward za ta lashe kujeru 113 daga cikin kujeru 104 na mazaɓu, yayin da jam'iyyar Pheu Thai za ta samu kujeru 112. Za a kuma ware wasu kujeru 100 ga jam'iyyu bisa ka'ida.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar, inda kungiyar direbobin motocin dakon kifi na jihar Difa da ke jigila daga jihar ta Difa zuwa wasu jihohin Najeriya da suka hada da Yobe, Borno, Jigawa da kuma Adamawa ta fara wani yajin aiki na tsawon mako guda. Direbobin na korafin cewa jami'an tsaron Nijar da na Najeriya na takura musu da yawan karban kuɗi. Hakan ne yasa wata tawaga da ke wakiltar jihohin na Najeriya da al'amarin ya shafa ta gana da hukumomin jihar Difa domin neman mafita, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Abubakar Isa ya koma daga Difa.
Ani dai shekaru 6 kenan da hukumomin jihar Difa suka bada izinin fara kamun kifi da kuma kasuwancinsa a jihar, bayan sun lura da ci gaban da aka fara samu wajen maido da zaman lafiya a jihar da ke fama da rikicin Boko Haram tun cikin shekarar 2015. To sai dai tun bayan maido da hada-hadar kasuwancin kifin a jihar, masu kamun da kuma kasuwancin kifin na kokowa da matsaloli da dama da suka hada da kona musu kifi da jami'an tsaron Nijar ke yi da yawar karbar kudi suka ce jami'an Nijar da ma na tarayyar Najeriya ke yi musu. Hakan yasa kungiyoyin direbobin Nijar masu dakon kifin zuwa wasu jihohin Najeriya 4 da suka hada da jihar Yobe da Borno da Adamawa da kuma Jigawa suka fara wani yajin aiki na tsawon mako guda. Wasu daga cikin direbobin na jihar Difa sun yi mana karin bayani kamar haka.
Modo muke sufurin kifi daga Niger nan zuwa Nigeria, dan muna fuskantar matsaloli da dama game da hanya. Zamu zo mu iske da muke bada 200 wata ran a ce mana sai mun bada 2300. Gaskiya muna da matsala ko a Nigeria ma muna da matsala nan domin nan.
Abun da ana faruwa gwamnati wannan kun da suna farko hanya yayyo. Daga Nigeria ne zuwa Hadejia wannan abun da ana kashe yawa.
Tuni dai masu kasuwancin kifi na Nigeria suka fara bayyana damuwarsu game da wannan yajin aikin, musamman irin asarar da zai janyo musu. Idris Muhammad chairman ne na masu kasuwancin kifi a Najeriya.
Mu kayan mu wannan tankarar kamar gwari ne, in an aje shi ya dan dibi lokaci asara yana shiga a ciki. To mun yi bakin kokarin mu da gaskiya sun ce ba za su iya dauka mana wannan kayan ba lalle sai sun samu maslaha da gwamnati inda aka rage musu wannan kudaden in yaso sannan su zo su dauki wannan kayan. Mun yi bakin kokarin mu gaskiya sun ce ba zai yi ba. To yanzu kira da muke a gwamnati a duba mu da Allah da idan rahama dan Allah wannan kudaden su duba su rarrage musu in har zai yi inda ya kamata su rarrage a taimaka a kwashi mana wannan kayayyakin nan, don in ba haka ba za mu yi asara. Wanda ke zuwa yana dan cin abincinsa in aka ce kayan na yadi bi lokaci to zai durkushe.
Ganin yadda wannan al'amari ya fara yin kamari, wata tawaga ta jihohin Najeriya da wannan yajin aikin ya shafa ta gana da hukumomin jihar Difa domin neman mafita game da wannan al'amari. Baba Gana Vice Chairman na kungiyoyin direbobin Jigawa wanda ke wakiltar jihohi hudu yayi karin bayani game da wannan ganawar.
Makasudin taron namu shine akan sai ce ku cin hanya control da menene daga Najeriya har daga Niger har Najeriya shine yake damun mu bari mu tsaya mu taru da shugabancin can Maiduguri da nan Jigawa da kuma na Gaidan kanshi da kuma mu zo mu haɗu mu haɗa gwiwa da nan da na Gigime da Jifa Kuranan branch na Alesari shine muka zo muka taru mu tattauna mu san menene abinda zamu yi wanda zai cin mana gaci dan mu samu sauki a kanshi
nayi kokarin jin ta bakin hukumomin jihar Difa game da wannan al'amarin amma har na kammala wannan rahoto ban samu nasara ba. Abubakar Isa, sashin Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger.
Yanzu agogo na Washington DC na cewa karfe 1 dare ne da minti 15 6 na safe kenan da minti 15 a jihar ta Difa da Najeriya da kamar da ma caji wato 5 na safe kenan da minti 15 a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 da kuma kilohertz 1500 da 30 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. kazalika kodayaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na internet wato voahausa.com kuma sashin hausa.com. yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu raro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukadin waɗanda ba a yi wa adalci ba. Yaki da cin hanci da rashawa bin haƙƙin ma'aikata da ke aiki da waɗanda suka yi ritaya. Bin gadan marayu da dai sauransu. A yau za mu daura kan ƙorafin WhatsAppin ma'aikatan cibiyar gyaran ɗabi'a ta Nakasassu a birnin Abuja. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. A cigaba da samun korafin tsaffin wasu ma'aikatan cibiyar gyaran ɗabi'ar Nakasassu ta Abuja wato Rehabilitation Center da aka kafa don kawar da mabarata da masu yawace-yawace barkatai don daidaita ƙwaƙwalwarsu a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. A makon da ya gabata mun ji yadda 5 daga ma'aikatan da aka kafa cibiyar da su da ke koyar da sana'o'i suka bayyana mana cewar an kore su daga aiki ba bisa ka'ida ba da kuma an hana su albashin watanni da dama. A yau mai magana da yawun tsafin ma'aikatan 5 Aminu Yusuf Ibrahim zai daura ni inda ya tsaya a makon da ya gabata inda yake bayani kan irin ayyukan da cibiyar ke gudanarwa.
Abinda muke shine ana kamo destitute ne, in aka kamo destitute
wai destitute
masu mabarata ne ake kawa da su baban bola da suke rumin a Abuja da kuma mahaukata. In aka kawo su center sai a zo a kulle su hadda jinjiraye yara kanana da sauransu. To akwai wasu da sai su ce kai me muke yi anan, sai mu ce musu ai nan makaranta ne ana koyar da sana'a, sai ce kai mu ma muna so mu koyi wannan sana'an fa. Sai mu dauka suna, ni ne admin officer, ni nake dauka sunan, sai ce wane da wane da wane sun ce za su yi sana'a, sai a aika masu gadi a ce a jo a dosu. An ka budo su sai a ba su kaya, mu fasu kaya, mu ma musta su dan contributing musu kaya, sai su fara wanka sai suna zuwa aji. Wannan yace yana so ya koyi welder ne a tura shi gurin welder. Wannan yace yana so ya koyi dinki ne a kura shi gurin dinki. Akwai computer, akwai designing, akwai kuma abuna, akwai gyaran takalma. Duk muna koya musu.
To a ƙarshe menene a jikin takardar sallamar ku? Menene a ƙarshe sai aka sallame ku daga aiki? Shin wannan rubuce-rubucen takardo da kuka yi tayi ne ko menene?
Eh, takardan ma da aka ba mu na sallaman muna da intel wa ba daga minister's office bane aka ba mu.
Waye ne ba ku takardar?
Shi principal ne ya ba mu takardar sallama.
Shi Bala
Tsoho. Shi Bala Tsoho Musa. Shi ya ba mu.
Yanzu takardar tana wajen ku.
Eh, tana nan anan a table.
A jiki me aka rubuta?
A jiki an rubuta cewa abun nan we are duly paid for the work that we have done and therefore we should not be found around the vicinity of that center again.
Mana ba a bukatun aikin
ba a bukatun aikin.
Bayan nan dazuka suka shiga wata magana na datse ka, kace shi jami'in minista ya tambaya me yasa kuke ga shi principal baya kaunar ku har aka samu wannan matsalar. Ka suka fara magana na so na gaba mu kai matsayin ba, yanzu menene kuke wa shi shugaban makarantar nan yasa har ya dau wannan mataki a kan?
Na daya abin da muke yi shine nake gani a center shine muna jin korafi ne cewa ana ma yara fyaɗe, ana ma yara fiade a kota yarinya da ake ce mata tana zama karma jiji lokacin da aka kama ta da mamanta tana karama sosai sai aka zo sai ba da belin mamanta saboda duk mutumin da aka kawo yana ba da beli ne yana karban kudi in ya karba kudi sai ba da beli ma relative din mutumin sai ita aka aje ta sai aka sata a wani primary school ana kiran shi model primary school Buhari under Buhari area council tana zuwa makaranta sai muka gane cewa shi yana mai yarinya nan fiade matan shi ma ta taba ba da testimony cewa yana mai yarinya fiade
yana yi mace fiade ne ko yana neman ta
a karama ce saboda ita bata kai shekara 12 ba ma to duk koda ita yana neman mutum ne yayi amfani da mutum da bai kai shekara 12 ba da ake kira minor a social welfare da ya zama fiade kenan
dai wato ci gaba da bayani
so banda wannan kuma akwai wasu mutane da in aka kama su sai a bar su da yunwa gaskiya tsakani da Allah a bar su da yunwa ba a bude su asal din suna kashi asal din suna fitsari asal din wato lokacin aka kama sai a caje su a kwace kudi a gurin su wani zobe wuka da sauransu da suke yawo da shi sai a zubar amma kudin sai a rike in an zo an belin din su ko kuma wata rana sun fasa boglari sun tsalle sun gudu kudin su shi principal ya ci kudin su kenan da sauransu da abubuwan a bar su da yunwa da sauran wasu suna mutuwa akwai yarinya da ake ce mata blessing ita ma ta mutu a center ne akwai blessing Solomon mai blessing biyu suka mutu a center
mene ne sanadiyar mutuwar su
mu muna ganin sanadiyar mutuwar su da torture ne da kuma yunwa abun da yake kashe su kenan a center
ba abinci ne a center
ana kawo abinci wani lokaci durin safinan sai a ce ba an rubuta abun nan kudi ICT bace sufan kudi ba tukun
to fada mana bayan nan menene kuma yake damun ku tunda kai ne shugaban ma lokacin ma'aikata ko mai daukar bayanan aiki menene kuma bayan waɗanda bamu ji ba daga wajenka
to abun da yake damun mu shine waye lokacin da ba a biyan mu nan mun kai hakuri muka jimre muna zuwa center in muka zo center akwai police da suke dan taya masu gadi in mutum ya shiga zai bailin dan uwan shi duk wanda yake jin wannan labarin zai testify cewa gaskiya ne saboda mutane da yawa suna zuwa sai sun karba 200 a gurin su tukuna su bar mutane su shiga su ga oga su karba kuma 500 wai sun dauka hoto adada ba da kudin baili su suna tara kudi oga shi ma yana karban kudin baili mu kuma muna zuwa aiki kullun ba a ba mu komai kuma shi bai nema mana hakin mu ba mu dama hakin mu muke nema ba ruwan mu da kudin bailin da yake karba ba ruwan mu da wani abu amma damuwar mu shine cewa mu mutane ne masu conscious muna da jin haushi da takaicin abin da ake ma mutane especially mutanen arewa mu ma ɗan arewa ne kuma su suka fi shan wuya a hannun wannan principal din
kamar yadda muka ji shugaban cibiyar Comrade Bala Musa Tsoho a makon da ya gabata shi ma ya musanta zarge-zargen da ma'aikatan ke tuhumarsa da su a yau ma zai daura kan irin kokarin da yi domin ganin ma'aikatan sun samu haƙƙinsu
ana nan kenan sai shi wannan president minister ya zo ya zama minister ko da ya zama minister yana zuwa ya zo nan gidan yana zuwa magana da na fara mishi magana nace to a nan wurin kaga yanzu ma'aikatan na gaba ɗaya dukan su cardiac yanzu kuma tunda subclan ta tafi har yanzu ba wanda aka biya shi ko kuma sai yake rubuta in kawo mishi na rubuta takarda na ba da duk complaint din da yake center nan da sunayen su da komai na tura sai da na kira su na nuna musu dukkan kuma gana riga na rubuta yanzu zan je kai na je na kai minista ya acting ya tura ma social development secretariat akan to su san yanda za su yi ko da ma employment ne ai so ni ana cikin wannan ni ban sani ba ashe su din nan su biyar sun je sun sake rubuta wani letter daban ni ba ma sani ba acting secretary a wannan lokacin ita ne ta kira ni tace comrade mutanen ka sun sake rubuta letter fa tace ah ni kan bazan magana ba tace ah to ka kyale su ba za mu ga yanda za yi the next thing sai aka turo committee su zo su verify certificate din su ko da suka zo suka duba suka ce to gaskiya dukan ku ba wanda ya qualify mu dauke shi employment as staff na ICT don ba ku da qualification din sai ta ai maganar qualification shine shin iya aikin ai kuma suna koyarwa ni ina ganin ya kamata abin da suka ce su ba abin da za su yi duk da haka lokacin director din kuma Felicia ko na je muka zauna da ita to madan yanzu ya za mu yi ya kamata ko da menene dai a san tun da dai suna casual amma dai ai kokari a san yanda za a yi a dinga bin su na zo na ce musu kun gani yanda abin ne to a lokacin su kuma sai suka daina aiki sai suka daina zuwa su biyar din nan sai suka daina zuwa aiki sauran kuma suna nan suna aiki
yawa shine suka ce a wannan dalilin kai amfani da shi cewa sun yi absconding wato sun daina zuwa ke sa aka dalame su kenan
a'a ba gaskiya bane ba idea nan ba har yanzu na sake fushi na sake bi na sake ji the next minister abin da yi ni ba ma sani ba na je siyan breakfast na dawowa gate sai na ga mota na shiga Hilux ni na dauka taxos chairman ne na evacuation har da zuciya na har ga Allah nace kai wannan mutum yanzu zai da mu bayan gashi ma ba a je ma'aikatan banda su ba sa zuwa aiki sun kai shekara guda ba sa zuwa aiki a gidan nan sai da na shigo ina zuwa sai naga ashe ba ta sun ci amadin bane na dan su muka gaisa Allah sai naga sai ciro letter director opposite sun zo nan around 9 to 9:30 da safe suka shigo gidan nan sai bucire letter sai bani letter ne yana directing minister ya directing din shi zai auditing staff da suke gidan nan kana ji na ko
ina ji
so sai na ce mushi to ina staff din naka waye zan kira in banda wanda suke wajen aiki eh na fita na sha sun ce duk zo suka zo ko da suka zo suka ce to an ai turo mu ne mu zo mu editing din ku suka cire paper da kansu suka mika mu suka ce kowa ya rubuta sunan shi ya rubuta kudin da ake biyan shi ya rubuta wata nawa ne ba a biya shi ba duk kansu suka rubuta kowa ya rubuta sunan shi sai da suka gama za su tafi sai ni ce ah ranka dai dai wallahi ina da wani magana magana na shine akwai mutum biyar suka ce ai sun abscond sai ni ce eh amma sun yi aiki kafin suka daina zuwa aiki suka ce ai yanzu ma ba mu gansu ba nake eh haka ne kuke amma ina ganin adalci shine a biya su wancan da suka yi kafin suka daina zuwa sai ce to shikenan su waye da waye ni na dauki list din na bashi sai ce to wata nawa suka yi aiki kafin suka bari sai nake musu wata 10 kana ji na ko
ina ji
na ce musu wata 10 suka ce to shikenan suka tafi abin su ban sake ji baran nan sai aka buga mu waya sai aka ce inzo office na audit director of audit akwai letter na ina zuwa kuwa aka dauko letter aka bani ina duba letter sai naga recommendations na audit da suka yi minister ya approve har ga Allah na sani wata 10 da na fada din nan ne dai fada ne amma fa shi wannan aikin wata 10 ba sai naga letter su suka rubuta abin su suka yi recommending abin da ya kamata a yi a santa kuma suka yi recommending cewa waɗanda suka zauna 18 months ba salary kuma ba su bar aiki ba a biya su kuɗin su kuma I commended din su suka ce waɗanda suka yi absconding a biya su arrears din su 6 months kuma a discharge din su letter da aka bani kenan
kasancewar kuma da Bala Musa tsoho bai samu damar mayar da martani ga zargin cin zarafi da ke tahaddin mata da aka bayyana ba idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ba shi damar jin ta bakin sa haka kuma shirin zai garzaya hukumar raya birane ta Abuja ta FCDA domin mika wannan batu dan neman hanyar da za a bi don warware wannan takaddama sai a kasance da mu a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu yanzu amare da Nasir Adamel Hikaya daga nan birnin Washington DC ne Sarfili Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya
daga kuma karkare shirin ga labaran duniya a takaice
to Mahmud ga labaran a takaice da alamar sai an tafi zage na biya zaben shugaban kasar Turkiya bayan da aka kasa samun wanda ya ci kuri'u masu rinjaye tsakanin shugaba Recep Tayyip Erdogan da abokin hamayyarsa Kemal Kılıçdaroğlu a zaben da aka gudana a jiya Lahadi ko da yake Erdogan mai shekaru 69 wanda ya shafa shekaru 20 kan karagar mulki kuma shine shugaban kasar da yafi dadewa kan karagar mulki ya taka rawa gani fiye da yadda ake zato da alamar wata yarjejeniyar tsagaita wuta mara tabbas wadda aka cimma tsakanin sojojin Isra'ila da masu fafutuka a zirin Gaza jiya Lahadi tana aiki bayan wata arangama ta kwanaki 5 da ta yi sanadin mutuwar Falasɗinawa 33 da kuma mutane 2 a Isra'ila a wani al'amari wanda ya jaraba tasirin yarjejeniyar da wuri mayakan Falasɗinawa sun harba wani makamin roka da ya faɗo a wani buɗaɗɗen wuri da ke kudancin Isra'ila da yammacin jiya Lahadi kafofin yada labaran Falasɗina sun ce kuskuren na'ura ne ya haifar da harba makamin yayin da mayakan ke kokarin kwace makamin rokar
masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi 7 kenan agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu kafin nan bari mu amfani da wannan dama domin mika sakon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Sule Kutigi dake Jos a jihar Plateau bisa rasuwar Alhaji Datti wanda Allah ya warsu a makon da ya gabata a jihar Niger Nigeria da fatan Allah ya gafarta masa amin yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya ta ni gabatarwa da kuma Dadi Balawe da ya hada mana shirin sai injiniyan mu Daryl Smith ni Muhammad Lalo nake cewa mutara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu